نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 24 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya zo 12 ga watan 8 2012. Muna nan a cikin sura ta 57 suratul Hadid. زامة تاش آية 26. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا. للي تبس داهر حكني من أيك النبي نوح. الله يأمفاني بتوكيدي بداؤك. قال أصل محذوف، قالام التوكيد، قال حرف تحقيق. تبس أرسلنا نوحا من أيك النبي نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. النبي نوح شيني annabin da Allah ta'ala ya ambace shi alqur'ani sau 44, kuma shine wanda ya aka tura shi zuwa ga mutanen da ya shekara 250 yana musu wa'azi. Amma Allah ta'ala ya ce fama amana ma'ahu illa qalil, wanda suka yadda da shi yan kadan ne. Har ma a ƙarshe Allah ya masa wahayi ya ce: layyumina min qaumika illa man qad amana, ba wanda zai ƙara imani daga jama'arka sai wanda dama ya riga ya yi imani. Wa Ibrahim kuma Allah ya ce haƙiƙa mun aika annabi Ibrahim shi ma a lokacinsa shi ne annabin da Allah ta'ala ya kama sunansa sau 69 a cikin Al-Qur'ani kuma shi ne baban annabawa na biyu. Kuma annabi Nuhu lokacinsa an halakar da duk wanda yake doron ƙasa sai iya waɗanda suke cikin jirginsa. Saboda haka ta hanyar zuriyarsa ne aka sake yaɗuwa a ban ƙasa. Sannan kuma annabi Ibrahim daga kansa duk wani annabi da ya zo to ta zuriyar annabi Ibrahim ya fito. Wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadhalika najzul muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullun faddalna 'ala al-'alamin. Wadannan annabawa da wannan aya ta ambata 18 wato zuriyar annabi Ibrahim ne da shi kansa da ƴaƴansa guda biyu annabi Isma'ila na wajen matarsa Amarya Hajara da kuma annabi Ishaq na wajen uwar gidan matarsa ita ce wato Sara. Waɗannan ta hanyar su ne Allah ya fitar da can aka fitar da annabi Ishaq dan annabi ya haifi annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf ta zuriyar annabi Yusuf da ƴan uwansa 12 aka samu Banu Isra'ila wanda duk annabawan Allah ta nan suka fito. Sai kuma ta zuriyar annabi Isma'il ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya fito. Shi ne Allah ta'ala yake gaya mana waɗannan annaba guda biyu waɗanda su ne shagwagwarmaya, kowa a cikinsu ya shagwagwarmaya da mutanensa kuma sun yi haƙuri, sun yi wa'azi, sun karantar, sun nusantar, sun faɗakar, sun watsakar da jama'a, amma duk ba su gane ba ƙarshe Allah ya halaka su. Wa ja'alna Allah ya ce mun sanya fi zurriyatihima a cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim mun sanya annubuwata mun fitar da annabawa masu tarin yawa a cikin zuriyarsu su biyun. Wal kitaba ko mun saukar da littattafai da yawa daga cikin zuriyar waɗannan annabawa shi ne akwai At-Taura da Injila da Zabura da Qur'ani duka an saukar da su ne ga ƴan zuriyar annabi Ibrahim. At-Taura ta annabi Musa, Zabura ta annabi Dauda, Injila ta annabi Isa, Qur'ani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk waɗannan hudun da aka lissafo a cikin zuriyar annabi Ibrahim suke. Faminuhum daga cikin ƴaƴansu ko zuriyarsu muhtadin akwai wanda ya shiryu ta hanyar bin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon da shi. Wa kathiru minhum fasiquna, amma mafi yawa daga cikinsu sun fita daga bin Allah. Wato a cikin zuriyar annaba ma ana samun mutane na kwarai, ana samun ba na kwarai ba. Da aka kakkaita kama kai dan malam ne ko kai jikan malam ne ko kai dan shehu ne ko kai jikan shehu ne. In baka bi Allah da manzonsa ba kona ka Allah zai. Kun ga dai annabi Nuhu ga ɗansa ya ishe ka misali yace ya bunayyir kan ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni min al-ma. Qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqina. Kun ga dan annabi ne amma da gobe abinda Allah yake so ba sai gashi an durmiya shi a ruwa ya halaka. Haka matar annabin ita ma da bata bi shi ba an durmiya ta halaka. To haka nan kuma kasancewa ka haifi annabi shi ma in baka bi Allah ba ba zai amfane ka ba. Da annabi Ibrahim da babansa Azara, is qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Da haka waɗannan ɓangarori da aka lissafa da yakan iya zama musulmi babansa ya zama ba musulmi ba, kuma da yakan iya zama ba musulmi ba babansa ya zama musulmi. Haka miji yakan iya zama ba musulmi ba matarsa musulma, ko kuma ita ce zama musulma shi ba musulmi ba. Duka Qur'ani ya kawo wannan. Annabi Ibrahim misali ne da annabi Nuhu. Annabi Nuhu ɗansa, annabi Ibrahim babansa, Fir'auna matarsa mumina shi kafiri, ga annabi kuma Lutu shi musulmi matarsa kafira. Saboda ana iya samun wannan duk wanda yake karkashin mutumin kirki to sai ya ƙara kirki don ya samu daraja. Shine Allah ta'ala yake cewa thumma qaffayna ala atharihim, sannan muka biyar a bisa gurabansu bi rusulina da jakadunmu masu tarin yawa suka biyo bayan waɗannan suka ci gaba da karantar da mutane da wa'azantarwa da nusantarwa. Wa qaffayna bi Isa bin Maryama, Allah ya ce muka biyar kuma da Isa ɗan Maryam wa atainahu al-injila shine wanda Allah ta'ala saukar da injila mun ci annabi Isa Allah ya kira shi Isa sau 25 ibnu Maryam sau 24 al-masih sau 11 an ta kiran sa dan Maryam dan kada wani ya manta wata ran yace dan wata ce ba Maryam ba shi yasa aka tace masa dan Maryam a cikin Qur'ani har sau 24 wa atainahu al-injila Allah yake mun bashi injila shi annabi Isa shine karshe daga cikin annabawan banu Isra'ila waja'alna fi qulubil ladina tawa'uhu ra'atan wa rahma Allah yake mun sanya cikin zukatan waɗanda suka bi shi mun sanya musu ra'atan su ma masu tausayin juna ne wa rahmatan masu jin kan juna ne kamar yadda Allah ya yi sahabban annabi take da cewa ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum masu gallazawa kafirai amma a tsakaninsu akwai tausayi da jin kai da rahama su ma mutanen annabi Isa waɗanda suka yi imani da shi iz qalul hawariyuna su hawariyuna su ne mutanen annabi Isa su ne sahabbansa wanda suka tsaya tare da shi man ansari ila Allah qalul hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna allazina amanu ala adwihim fa asbahu zahirina to shi ma haka yana da sahabbai nagartattu tsayayyu jajirtattu waɗanda suka kasance tare da shi basu ce masa dan Allah ba basu ce masa dan zina ba domin annabi Isa shine wanda aka sami bangarori guda biyu sun yi gulumi a kansa gulumin ki da gulumin so waɗanda suka so shi so mai tsanani har suka wuce gona da iri suka ce masa dan Allah da wanda suka ki shi ki mai tsanani har suka ce masa dan zina to ba dan Allah bane ba dan zina bane annabin Allah ne bawan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu shi sai ka ujire abu hudu game da shi sannan kasha wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kun ga ce masa abdullahi rabbi ne ga masu ce masa dan Allah ce masa rasuluhu rabbi ne ga masu ce masa dan zina dan Allah ba zai dauki annabi manzo dan zina ba saboda haka rabbi ne ga su a Allah ya kare masu bulumi yace masa abdullahi ya kare masu kaskanta shi yace wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama sannan kalma ce da Allah ta'ala ya jefa ta zuwa ga maryam inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun saboda haka da wannan aka yi musu rabbi cewa annabi isa bawan allah ne kuma allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu basu kashe annabi isa ba basu kuma gicciye annabi isa ba walakin shubbiha lahu sai dai an sa su cikin rikici malam ibnu kasir ya hakaito mana rikicin da aka sa su a ciki dangane ga annabi isa rikicin shine lokacin da sojojin wato rumawa suka wato yanke shawara sarkin su ya turo daga headquarters a lokacin tana Syria cewa a je a kace annabi isa su ko malaman yahuda a lokacin ba sa son annabi isa su suka kai zuga suka hada shi da wannan sarki cewa yana zagan masa abin bauta kuma yana zugawa a yi masa tawaye shi ne yace to a je a kamo shi a rataye shi sai da su suka nuna ma gidan da yake lokacin su kusan 12 ne a cikin gidan har da annabi isa sai da aka sai aka yi masa wahayi cewa ga wasu nan a kofar gida suna son su shigo gidan su miske ka sai annabi isa ya kalli waɗannan mabiyansa yace musu wane ne a cikin ku zai yarda Allah ya sa masa kama irin tawa ni za a dauke ni sai kowa ya shiru sai wani matashi ya daga hannu yace ni na yarda a samun kama irin taka a kashe min kai ka tsira sai sake cewa waye a cikin ku zai yarda a sa masa kama irin tawa ni zan dauke ni zuwa sama ba wanda ya kara magana sai wannan matashin ya faɗa har sau uku to shikenan sai addu'a sai wannan kama din ta bayyana a jikin wannan saurayi sai ga gizagizai sun sauko daga sama sai annabi Isa ya hau kai ya kwanta sai bacci sai aka dauke shi zuwa sama barrafa'ahu Allahu ilayhi sai Allah ya dauka shi zuwa sama da suka so sojojin Romawan suka kama wannan matashi suka je suka hada shi da yan fashi da makami suka kafe shi da kusa. Lokacin da nana Maryam ta zo ta daga kai tace wannan ba dana bane, tana ganin sa tace wannan ba dana bane, to sai aka shiga rudu. Idan Annabi Isa aka kashe, ina wannan matashin? Idan wannan matashin aka kashe, ina Annabi Isa? Tunda in dai matashin aka kashe, ya kamata a ga Isa. In kuma Isa aka kashe, ya kamata a ga wannan matashin. To wannan sai jefa cikin rudu. Su kansu ma abinda suka ce kenan, Abu Hurairah da cewa ranar Juma'a bayan sallar la'asar aka tafi da shi. Ko a ranar aka kashe shi, cewa sai kuma ya ce an kashe shi zai kwana uku. Amma saboda Lahadi Litinin an ɗauki gawarsa, an je an saka a cikin wani ƙarƙashin dutse, an sa dutse an rufe gurin. Ana zuwa sai aka tara an tura dutsen, an ɗauke gawar, an nannaɗe likkafanin. Ana ɗaga likkafanin sai aka ga hotonsa ya fito a jikin likkafanin. Shi ne suka shiga ruɗin da Sheikh Ahmad Dido yake ba su amsa, who removed the stone? Wa ya ɗauke wannan dutsen ranar Litinin da suke kiranta Easter Monday? To wannan labari ne mai tsawo yana nan game da Annabi Isa, wanda ke nuna cewa ba ɗan Allah bane, ba kuma ɗan zina bane, annabin Allah ne, bawan Allah ne, mai daraja, mai ƙima, mai matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma daga cikin mutuntawa da Allah ya wa babarsa, ita kaɗai ce wacce ya kama sunanta a cikin Alƙur'ani sau 34 har da suratu Maryam. Kuma Allah ya tsarkake ta ce wallati ahsanat farjaha, ita ce wacce ta tsarkake gabanta, bata taɓa yin zina ba. Lokacin da ta zo da shi suka ce ma kana abokin ba a sai'in wa ma kana ummuki bahiya, ke babanki fa ba mutumin banza ba ne, babanki kuma ba ta taɓa yin zina ba. Wannan shi ake kira jirwaye mai kama da wanka ko shaguɓe, ma'ana suna cewa ke kin yi kenan, ka asharu ilaihi. Sai ta nuna musu da a zanin goyo, alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, yaya za mu magana da jariri a zanin goyo? Sai Annabi Isa ya buɗe baki ya magana, ya ƙara kansa da kansa, yace inni Abdullahi, inda bai ce dan Allah ba, inni Abdullahi ataniyar kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya. Sai Allah ce zalika Isa ibn Maryam qawlul haqqi allazi fihi yamtaru ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Sarki ya tabbata ga Allah ba za a jinjina masa mata ko da ko haihuwa ko wata dangantaka ta daban, dukkan mu bayinsa ne subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah yake ya sanya a cikin zukatan wanda suka imani da shi na gaskiya, to mutane ne masu ra'afa. To nan duk mai bin Annabi Isa bi na gaskiya ba zai zama mai tada rigima ba, ba zai zama mai tada husuma ba, ba zai zama mai tada tarzoma ba, ba zai zama mai neman rigima ba, ba zai zama mai neman fada ba, ba zai zama mai kai hare-hare da kona mutane da tayar da hankali da fitina da ruɗu ba. Shi a addininsa sai aka in ka galla masa mali a wannan kumacin, yayi haka da wannan kumacin, ka ƙara galla masa mali, saboda shi ba san shi da fitina ba, ba san shi da rigima ba. A ce Kiristan gaskiya wanda ke dangana kansa ga Annabi Isa, danganawa ta gaskiya, to ba za a ganshi yana tashin hankali ko daru ko rigima ko fitina ko kuma ta da husuma ba ko tarzoma ba. Shi ne Allah ta'ala ya ce an sanya a cikin zukatan wanda suka bi shi na gaskiya, suna da tausayi, suna da rahama, wa rahabaniyatan, da kuma wato addinin rahabaniya, wato aqidar rahabaniya shi ne mutum ya koma dawa, ya je ya hasumiya, ya shiga ciki ya zamansa, ba aure, ba haihuwa, ba iyali, ya zauna nan ya tabauta, yake shi ne Allah ne. Ibtada'uha sun ƙirƙire ta, ma'ana wannan ba aka fili akan cewa an sanya musu rahama da ra'afa ba, ma'ana ibtada'u rahabaniyatan ibtada'uha, sun ƙirƙiro wato wannan addini na rahabaniyanci wanda aka ce babu shi a musulunci. Wata rana wasu sahabbai guda uku sun ji wa'azi ya ratsa su, sai suka tsorata, suka firgita, suka razana, hankalinsu ya tashi, suka ce kawai su yanzu maganar lahira ce a gabansu, duniyar ma sun batta. Suka ce amma kafin mu yanke shawara kowa me zai dora wa kansa na ibada, mu je mu tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama su ba mu labarin yadda manzon Allah yake gudanar da ibadarsa. Suka je suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gudanar da ibada, aka yi musu bayani dalla dalla ka annahum taqalluha, sai suka ga kamar ai wannan ibada da Annabi yake su ta musu kadan, sai kawai suka ce aina nahnu min rasulillah wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara. To ina mu ina Annabi, shi Annabi dai yayi ibada kadan ai ba komai, shi an ga masa gafarar abinda yake da abinda zai yi, mu ko da ba yi mana gafara ba kowa ya faɗa abinda zai. Sai dan yace to ni na daina bacci da daddare, daga yau in nayi sallar isha in na fara sallah sai an kirawo asuba, haka zan tayi hannu mutu in ka gani ina bacci sai dai da rana. Sai yace to ni kuma na kaurace wa iyali, ba aure ba aurarwa, na zauna haka kawai, ba zan aure ba, zan je in gina hasumiya in shige ciki in ta ibada. In kuma yace to ni kuma daga yanzu azumi zan tayi har na mutu na azumi, kullum azumi zan dinga. To suna shirin yanke wa kansu waɗannan wato hanyoyi guda uku da suka tsaga wa kansu, sai labari ya je wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sa aka nemo su yace ku ne kuka ce kaza kuka ce kaza kuka ce kaza, suka ce haka ne ya rasulullah, mu ne muka faɗa, amma ba komai muka yi nufi da haka ba sai alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ni dai na fi ku tsoron Allah, ni kuma na fi ku sanin Allah, yace duk da haka ina azumi wata ran ina shan ruwa, ba kowace rana nake azumi ba, ni ba Annabi gaba daya ya Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba kowace rana nake azumi ba, wata ran ne azumi wata ran ne shan ruwa. Kaga wanda yake shan ruwa kullum bai koyi da Annabi ba, wanda yake yin azumi kullum bai koyi da Annabi ba, mai koyi da Annabi shine wasu kwanaki ya azumin su, wasu kwanaki ya shan ruwan su. Shi yasa aka ce azumin da yafi kowanne wanda Allah ya fi so na nafila shine azumi irin na Annabi Dauda, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, ya azumi yau ya sha gobe. Kaga duk wata zai sha ruwa na kwana 15 zai azumi na kwana 15. Kaga ruhi ya samu abinci da azumi, gangar jiki ta samu abinci da cin abinci, saboda haka ya samu daidaituwa tsakanin ƙarfin rai da ƙarfin jiki. Sai Annabi ya ce wa kana la yafiru idza laqa, dan haka in ya gamu da kafirai Annabi Dauda baya gudu, saboda Allah ya bashi ƙarfin rai saboda yawan azumi da yake, ya bashi ƙarfin gaggar jiki saboda cin abinci da yake. Ai shine ya kashe ma wa qatala Dawudu Jaluta, hududa Jaluta Annabi Dauda ne ya kashe shi, ɗaya kaɗai ko wa qatala Dawudu Jaluta, ce dai lalle ɗaya ya kashe ɗaya anan, aka ce to ya kashe wani, yace ban san fa'ili ba ban san maf'ulin dubu ba, amma dai ɗaya ya kashe ɗaya. To Annabi Dauda shine fa'ili marfu'un bidamma, Jaluta shine maf'ulun bihi mansub, Jaluta shine maf'ulun bihi mansub al-fata az-zahira ala akhirih. Saboda haka da wannan wato ya zama azumin nafila a yi shi a haka, da haka Annabi ya rushe waccan kungiya ta cewa ai ka azumi kullum ba cin abinci, yace asumu wa iftir, sannan ya kalli mai sallah kullum ya ce kai kuma a ƙumu wa anamu, kai ma ka saba mu, kai ta bacci daga insha har asuba ba kai raka'a ko ɗaya ba ka saba wa Annabi, kuma kai ta sallah ba kai bacci ba ka saba wa Annabi. To in za ka ba Annabi ya za ka yi, sai kai sallah kai bacci, ka fara yin sallah kai bacci ko ka fara yin bacci kai sallah. Saboda haka kaga kenan waccan ƙungiya ta aita sallah duk dare ba bacci, babu ita a musulunci. Sannan yake wa atazawwajun nisaa, kai ma na rushe taka kungiyar wa atazawwajun nisaa, Annabi yace kuma ina da aure matan Annabi 11 sallallahu alaihi wasallama, ya battara a duniya biyu sai wasu kafin sa. Kuma Abdullahi dan Abbas yana cewa wanda yafi ku daraja a wajen Allah wanda yafi ku yawan iyali, saboda hidima da yake wa iyalin da daukar nauyin su shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To kun ga wannan ya nuna wato ba za ka kirkiri wani abu kamar da shi addini ka dinga yin sa yadda kaga dama ba, dole ka tsaya sai an maka bayanin ya, sai ce fa marra giba an sunnati fa laysa minni, wanda ya nuna kyama da adawa da sunnata to baya tare da ni. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Allah ya ji kan Shehu Usman dan Fodiyo da yazo yace waɗannan hadisai guda biyu takobi ce mai kaifi biyu, ɗaya hadisin yana magana akan masu kirkirar bid'a, ɗaya hadisin yana magana akan masu aikata bid'a. Mai kera bid'a sai a ja masa man ahdatha, mai aikata bid'a sai a ja masa man amila. in kai ka kirkiro to sai ja maka man ahdasa, in kai ka aikata sai ja maka man amila. Kenan man amila yana magana akan a daina aikata bid'a, man ahdasa yana magana akan a daina kirkiro bid'a. Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Da haka addinin musulunci madaidaici ne, ba a tsanantawa wajen bari, ba a tsanantawa wajen yi. Yace halakal mutanabbi'una, halakal mutanabbi'una, halakal mutanabbi'una. Sai imamu ne yace al mutashadduna fi ghayri mawdu' at-tashaddud, masu tsanantawa a inda bai kamata a tsananta ba. Dinullahi yusrun, addinin Allah mai saukin aikatawa ne. Al mashaqqa tajlibu at-taysira, sai haka addini an gina shi akan sauki, akan rahama, akan wato jin kai. Ibtada uha sun kirkiri wannan wato rahabaniyanci. Ma katabnaha alaihim, Allah yace bar rubuta musu su je su wannan rahabaniyancin ba, abinda na rubuta musu kawai illa tiga'a ridwanillah, su je su nemi yardan Allah. Wannan shi ake kira al-istisna'ul munqati, wannan istisna'i ne munqati ba muttasili bane. Sai aka ce lakin intiga'a ridwanillah, sai dai abinda muka ce su je su yi abinda Allah zai yarda da su. Famara auha, kuma wani kali da suka kirkiro abin kuma da su kuma kiyaye shi haƙari a yace ha kiyaye wanda ya kamata ba, ka kago abu kuma ka kasa yin sa yadda ka kago. Dama duk azuggin abu ba a iya tsayawa a kansa daidai wa daidai, in dai wani ya kago to wani zai kara ko akai, in ko ne kara to wani zai rage. Shi yasa duk inda bid'a take sai kaga ba ta da kan gado, saboda tana karɓar ƙari, tana karɓar rage, kuma tana yin sama tana yin ƙasa. Saboda in kace in mutum ya kago bid'a ka zo ka kara, in kace wa yace ka kara, shi ko zai ce wa yace ka kago, to sai a rufa juna asiri. Yadda ba ka da hujjar kagowa, haka ba za ta hana mai karawa ya kara yawanta ko ya rage ta ba. To shi yasa bid'a take da illa a cikin addinin musulunci. Kun ga dai sun kago bid'ar kuma sun kasa tsayawa a kanta, suka ta wahalar da su. To shi yasa malamai suka ce a wannan guri ya kamata a wa mutane sharhi su san illar bid'a a cikin addini. Menene bid'a? Malamai suka ce al-bid'atu ash-shay'ul mukhtara ala ghayri mithalin sabiqin. Abinda ake kira bid'a shine abinda aka kago shi ba tare da wani misali da ya gabata ba, na cewa ana yin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a zamanin sahabbai, kuma abin nan ana ganin yin sa zai jawo san Allah, kuma yin sa girmama Allah ne, kuma yin sa kwaɗayin rahmar Allah ne, kuma yin sa tsoron azabar Allah ne, yasa ake yin sa kuma za a samu lada. Al-bid'atul qawliyya, akwai bid'a da ake faɗata da baki. Wal-bid'atul fi'liyya, akwai bid'a kuma da ake aikata ta aikace. Wal-bid'atul i'tiqadiyya, akwai kuma bid'a da ake ta aqida. Akwai al-bid'atul ibadiyya, bid'a da musulunci ya zo da abu amma kuma bai masa iyaka ba, sai wani ya zo ya masa iyaka, to bid'a ne. Ko musulunci ya zo da abu da iyaka sai ka zo ka ƙara yawan sa, shi ma bid'a ne. Yanzu misali hadisi ya zo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim, wannan abu in kai ta faɗa ba kalmar da za ta faɗa wacce Allah yake so ka mata, amma ko ba adadi sai kai ta yi, ko biliyan biliyan trillion za ka yi kai ta yi, ba adadi Annabi ya faɗa. Amma sai ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kafa ɗari da safe Allah zai ba shi lada ɗari, zai yafe masa zunubi ɗari, zai ɗaukaka shi daraja ɗari, zai ba shi kariya har rana ta faɗi, sannan babu wanda ya kai shi daraja a wannan ranar sai wanda ya irin wannan ko ya ƙara da wani abu. Kaga sai kai ɗarin ka tsaya, in an ce subhanallahi 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, har Sheikh Usman ya kawo kissa wani wanda shi da yaji an ce duk mutumin da yake cewa subhanallahi 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, ya cike ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ɗari Allah zai kankare na zunubinsa ko da ya kai yawan kumfan kogi, duk bayan sallar farilla yana wannan. To da mutum ya ji ka ce wai wai wai, yanzu wanda ya 33 za a kankare mai zunubi ko da ya kai yawan kumfan teku, to ni ɗari ɗari nake yi fa, sai mai da shi ɗari ɗari. Haka da an yi sallama sai subhanallah ɗari, walhamdulillah 100 wa la ilaha illallah 100 wallahu akbar la ilaha illallah ma ya 100 kun ga ya wuce mu hannunki uku to amma sai ya kwanta bacci sai mafarki alkiyama ta tashi sai ga malaiku sun zo suna cewa jama'a ina ma su yin zikiri bayan sallar farilla wanda aka sa su suka tsaya suke yi su zo su wuce aljanna kai wani zo ka shige sai ga shi ba a kira shi ba sai dauka dan nata na musamman ne shi ya sa take na fara sallaman masu 33 uku kafin a zo kansa yadda da an tafi malaiku suna nan da takaddu sai ce ban ji sunana ba duka ko kai ma kai warai kuwa suka ce ai ko ba sunanka a ciki kuma kai yadda aka sa kai ce to nan ne aka yi nayi amma ba yadda aka sani ba to naji an ce za a wa mutum gafara in yi 100 to mun sai na dinga yin 104 suka ce to anan matsalar ta faru ba yawa Allah yake so da biyayya yake so in aka ce ba iyaka kai kai ba iyaka aka ce da iyaka ka tsaya kan iyaka yanzu kai ta yin azhar yadda kaga dama raka ne wace huda a zama a huda a tafiya biyu a zaman a biyu a zaman a tafiya huda a zaman gida ba za ka yadda kaga dama ba sai da in an ce uku ka tsaya uku in an ce daya ka tsaya daya in an ce goma ka tsaya goma in an ce ai kai ba iyaka to an baka dama sai kai kai akwai zikiri mara iyaka mara kofa mara adadi suna nan tuni annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam sai kai kai ba adadi miliyoyi kai kai biliyoyi akwai kuma wanda aka ce uku za a yi بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قفا uku da safa uku da yamma in kana yi Allah zai tsare ka daga bakin mutun da aljan sai ka koma kana yin tara tara to sai a ki tsare ka saboda ka ki biyayya ba yawan ake duba ba biyayyar Allah gamiyun ne annal alamina ba wai wadata ba wai kai ne yawa sai ka birge Allah ba ka bi shi in yace ai dai kai dai shine Allah yake so ba yawa ba kuma ka suka ce bid'a irin wannan ce akwai albid'atul haqiqiyya shine kirkira abinda babu shi a musulunci akwai albid'a al-lughawiyya ita ainihin bid'a a kazaran harshen larabci malamu yake cewa akwai al-ihdathul mutlaq a kirkira abu saki ba kaidi akwai al-ihdathul nisbi a kirkira abu amma yana da kwatanci a cikin addini albid'atu ma uhdisa fi dinillahi wa laysa lahu aslun amun wa la khasun yadullu alayhi bid'a shine duk abinda aka kirkiro shi a addini ba shi da wani asali fadadakko ko kebantacce da yake nuni gare shi albid'atu ma uhdisa fi dini min ghairi dalil abinda aka kirkiro shi ba tare da wani dalili daga qur'ani ko sunna ba shine ake kira wato bid'a albid'atu al'amru al-muhtara a mazmuu fi dini khasatan ashina al'amarin da aka kirkiro shi abin zargi abin tur a cikin addini a kebantacce akwai albid'a al-mukaffira akwai albid'a al-mufassika akwai bid'a da girmanta wato ta fitar da mutum musulunci akwai bid'a da kuma ba ta fitar da mutum musulunci ba amma yana nan fasiki fasiki shi yasa malamai lokacin da Sheikh Usman dan fodo ya kasa bid'a kashi biyar a cikin littafin sa Ihya'us Sunna yace akwai bid'a wajiba akwai bid'a hasana akwai bid'a sayyi'a akwai bid'a makruhiyya akwai bid'a haram akwai bid'a makruhiyya akwai bid'a ya kasata da yadda yadda alwajib wal mandub wa makruh ba wal ja'iz ya kasata bid'a wannan takasir din shi ma dauko shi ne daga littafin Izzuddin bin Abdussalam malamai suka ce ba a gamsu da karkata bid'a da Izzuddin yayi kashi biyar haka ba suka ce abatta bid'a ce kawai lughawiyya da shar'iyya shar'iyya idafiyya da haqiqiyya da lughawiyya iya ukun nan kawai sai haka kuma a cikin addini akwai mukaffira akwai mufassika albid'atu la takhulu min shubhatin aw dalilin mawhum duk da kaga bid'a kuma ba a rasa wata shubha da ake kare ta da ita ko wani dalili mara karfi imma adillatun amma mutlaqa wa imma adillatun khassa wahiya ko dai a sa ta cikin wani abu mai fadi a ce ita ma ta shiga cikin wannan ko wannan aya ita take nufi ko kuma a dauko wani dalili mara karfi a gidu wannan akai shi yasa malamai suka ce albid'atu ma khalafa alkitab wa sunnah wa ijma' as-salaf al-umma min al-i'tiqadat wal ibadat bid'a shine duk abin da ya saba alqur'ani da sunna da ijma'in magabata abin da kujire shi ake ko aikata shi ake a matsayin ibada ko albid'a hiya ta'abbudu lillahi bima lam yashra kokarin bautawa Allah da abin da bai saba shi ake kira bid'a ko albid'atu hiya dinu alladhi lam ya'muru Allahu bihi wa la rasuluhu duk abin da Allah bai saka ba annabi bai saka ba shine bid'a faman dana dinan lam ya'muru Allahu bihi wa rasuluhu fahuwa mubtadi, wanda ya addinin da Allah bai ce ba, annabi bai ce ba, wannan shi ake kira ya aikata bid'a. Wa al-bid'a mubtadi'a fi ad-din ba'da ma ukmila, duk abin da aka karo shi a cikin addini bayan addinin ya cika. Kamar da Imam Malik yace, duk wanda ya kirkiro wani abu yace abotawa Allah da shi bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, yazo da wani abu bayan wannan aya, to hakika wannan mutumin yana tuhumar annabi bai isar da sako duka ba. Sai kuma ce al-bid'atu kullu ma yata'abbadu bihi al-muslimu lillahi min i'tiqadin aw amalin wa huwa ghayru mashru', duk wani abu da mutum yake ganin ya kudurce a zuciyarsa ko yana aikata shi shari'a bata ce ba, to ne shi ake kira bid'a. Malam Ibn Abdussalam yace fi'lu ma lam yu'had fi ahd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aikata ibadar da ba ta zama shahararriya sananniya a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Malam Ibn Jauzi yace al-bid'atu ibaratun an fi'lu lam yakun tabtidi'a, yace nuni take ga duk wani aiki da da babu shi daga baya aka kirkire shi a cikin talbisu Iblis, ya faɗi wannan bayani. Al-bid'atu muhdathun la dalila alayhi mudafun lid-din sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan, haka yake cikin ma'arifatu qawa'idul ma'arifatul bid'a, yace duk wani kirkiraren abu da babu dalili a kansa kuma aka raba shi ga addini, ko fada ne ko aiki ne ko kudurewa ne, wannan duk yana cikin bid'a. Sai aka nasara daga cikin abin da yasa aka ta zargin su kirkire-kirkire, sai kirkire cewa wani ba zai aure ba yake shekara kaza, wani ba zai kaza ba, ba shari'a, sai aka ta kirkire-kirkire aka ta yi juna azaba da abin da Allah bai saukar ba ce ayi ba. Shi yasa Allah ta'ala yace fa mara auha hatta bi ayatiha, gashi sun kirkiro amma ba su kiyaye ba, kikkikkawan kiyayewa, sun yi bid'a ko ba su tsare bid'a ba. Fa atayna allazina amanu minhum ajrahum, Allah yace sai na ba waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi, wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin sa Abdullah dan Salam da Yahudai ne yazo ya musulunta, ko kuma irin Nasara Najran da aka karanta musu alqur'ani suka fashe da kuka, tara ayi da fulbu min ad-dawi, suka dinga gudar da hawaye suna kuka saboda sun ji alqur'ani, to wannan kaga ya nuna suna da imani suka yi suka musulunta. Shi kuma ne yazo yace ya Rasulullah, ni babban malami ne cikin Yahudi, amma zan maka tambaya, in ka bada amsa zan shiga musulunci. Annabi yace to bismillah, yace me yan aljanna za su fara ci in sun shiga aljanna? Nabi cikin manyan tashin alkiyama wanda zai fara bayyana, sannan ya ake daya fi kama da babansa ko ya fi kama da babansa? Sai Annabi ya murmushi ya take shi, yazo Jibril ya gaya mun amsa, sai ce zaka aduwa yahudu ba ta san wato Jibril, sun ce ba sun bata da Jibril, wai to yaushe ke zuwa da ai sallah ai azumi ai zakka ai haji a fita da haji, sun ce wai Mika'il shine magana ruwa da abinci da sutura da wai, to dole sun Jibril man kana aduwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi'iznillahi, kaga ni dora ka shi aikin Allah yake ba dan ka yi Jibril wa laifi ta wa Allah, Allah ne ya aiko shi. To shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an shiga aljanna akwai wani katon kifi, za a yanka shi a fito da wata hanta a cikin sa, sai a gafa ta, wannan hanta ita za a gutsura a fara ba yan aljanna suci, duk wanda ya ci wannan hanta to har abadan abada ya daina jin yunwa, sai dai ya ci abinci dan sha'awa ba dan olsa ko yunwa ko kaza da kaza ba, za ka ba yan olsa aljanna. Eh, kaka ce za ka tafi da maganin olsa babu, saboda haka yake to wannan ke da yake. Kuma alamun tashi alkiyama akwai wuta da za ta kunnu daga gabas ta kore mutane yamma, da yake in Allah ya kaddara saduwa tsakanin uba da miji da mata, wanda ya fara kawowa to tsakanin su sai dan in Allah ya kaddara ciki sai ya fi kama da shi, to sai yake to kafin da musulunta tunda ka ba da amsa daidai, kuma dama amsar nan a lokacin ba za ka san ta wace ta hanyar wahayi, saboda haka yace to zan musulunta amma na san mutane na Yahudawa akwai su da sharri, idan na musulunta yanzu ba tare da kai ka san matsayina a gurin su ba, suna iya zuwa su min sharri su ce wani abin kunya ne na gudu na musulunta. Sai shiga bayan aure, sai Annabi sai aka kira masa malaman Yahudu da suka zo yace me matsayin Abdullahi bin Salam a gurin ku, suka ce malamin mu dan malamin mu jikan malamin mu tattaba kunnan malamin mu, babban mu dan babban mu dukan babban mu tattaba kunnan babban mu suke to yayi to in ya musulunta fa suka ce Allah ya ci Allah ya ci shi duk wani musulunta ina yana jin haka sai ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sai shi ga dinin musulunci sai kuma suka ce lalatacce mu dan lalatacce mu dukan lalatacce mu tattaba kunnan lalatacce mu sai na yi to kaga sharri ko yanzu da ba don na kira ka kaji matsayina a gunsu kafin na musulunta ba da abin da za su ce kenan lalatacce ne shi yasa da musulunta kaga yanzu a shaidar da suka ba a kaina ina tare da su da na saba musu kaga kuma sharrin da suka yi mu da shi yasa Abdullahi bin Salam yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ta'ala ya ce an ba waɗanda zai ba waɗanda suka yi imani daga cikin sulada wa kasirun minhum fasiquna amma mafi yawan su fasikai ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai je coci na yahudu kawai sai gashi a ciki duk hankalin sa ya tayi aka yi shiru sai ya ce ya ku jama'ar yahudu ku ga wani mutum 12 da za su shiga musulunci a cikin ku ni kuma na roki Allah duk da yahudun da ke bayan kasa ayi masa rahama sai suka yi shiru har ya mai mata sai uku bayan ya fito sai wani ɗaya ya je shi ya musulunta rago da suka yi musulunta saboda haka shi yasa Allah yace wa kasirun minhum fasiquna mafi yawan su wato fasikai ne na'am
ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني اتقوا الله تجئوا رحم الله وآمنوا برسوله كن إيماني دمن زن الله صلى الله عليه وسلم عامة المفسرين على أن هذا الخطاب لليهود والنصارى ما في يوم على من تفسير سنتفي أكن شوى ونن آية تنا مجناني أكن يهود ونصارى معنى أبن الله أكي نفي يا أيها الذين آمنوا بموسى وإيسى اتقوا الله يا قوة أنت سكى جسجة أنه موسى دا أنه إيسى تكجد أوران الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم في إيمان دا أنه محمد منا أبي كريستا أرزق إياك ما تهي مسلمة دب يهودا أرزق إياك ما تهي مسلمة دومن النبي إيسى أمو أنه محمد ني النبي موسى أمو أنه محمد ني صلى الله عليه وسلم دا أنه وام الله ني لتتفن الدنة الله ني نوم الجمع دب كم سنتي الله ني آي كوسو انك تهونا انك آي كتوناك كما يأك يغسيا sai da ka dinna Allah ne shi yasa mu a musulunci wajibi ne ka girmama annabi Isa ka girmama at-taura ka girmama annabi Musa ka girmama injila ka girmama maryam an wannan guda biyar suna da daraja a gurin mu mu ba a ce mu zagi annabi Isa ba ba a ce mu zagi maryam ba ba a ce mu zagi at-taura da injila da annabi Musa ba duk biyar dinnan wajibi ka girmama su a musulunci kai in ma kace baka yarda da annabi Musa ba to baka yarda da annabi Muhammadu ba in kace baka yarda da annabi Isa ba baka yarda da annabi Muhammadu ba ka zabar qaum nuhin al-mursalina wanda ya kade ta manzo daya to duk ya kade ta manzannin Allah muna karanta amanar rasuli kullun da daddare annabi yace ka karanta amanar rasuli kafin ka kwanta bacci ta ishe ka ko baka kiyamul layli ba in kaji ka gaji ba za ka iya komai ba kawai sai amanar rasuli ka zabar gonka yace kafa tahu ta ishe ka duk daren gaba dai ko baka komai ba in kai mutu kuma a daren ka mutu mumini to me a cikin amanar rasuli da take da wannan daraja ita kanta da za a saukar da ita sai da aka yi rakiyar dubunnan mala'iku amanar rasuli bima unzila ilayhi من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله دم من زمن الله نعم باما لبط أكاموس دم من يجدس شيس ما دلول ديسا أكشي أم حالة تاو مسلمية أو رئي كريسكا أما حالة تاو أم كريسكا أو رئي مسلمية با wani kirista ya taba tambayar wani professor Muhammad Kutub da yake lecture America yace to ya addininku bai adalci ba musuluncin ku bai adalci ba yace mu mu ba ku ɗan mu mu kuma yace ka ku ba mu ekku me yasa musulunci ya haka sai Muhammad Kutub yace bari maka bayani karshe sai kai hukunci da kanka yace mu abin da yasa aka ce mu auri yarku saboda mun yadda da Annabi Isa mun yadda da Injila mun yadda da Maryam daka idan ikku ta zo gidanmu ba za ta ga an wulakanta Isa ba ba za ta ga an wulakanta Maryam ba ba za ta ga an wulakanta Injila ba za a girmama waɗannan to mu ko in muka ba ku yarmu ku ko ku koyi da Qur'ani ba ku koyi da Annabi Muhammad ba sai haka za ku iya zagin Annabi Muhammad ko ku zagi Qur'ani mu to shi yasa yadda muka yi imani da Annabi Isa annabin Allah ne muka yadda Injila littafin Allah ne muka yadda Maryam baiwa Allah ce to kuma ku yadda Annabi Muhammad manzon Allah ne ku yadda Al-Qur'ani littafin Allah ne sai mu dauki ɗan mu ba ku sai jiji ka ce gaskiya ne kuwa yace gaskiya kun fi mu gaskiya kuma kun yi adalci duk mai son ɗan mu duk mai son ɗan musulmi to zai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mace abinda kace nufi ka ce na ce da babu amuta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka sai kace daga yau na ce da Annabi Muhammad manzon Allah ne ka yadda da haka in kace to ka zama na mutum baka ɗan mu yace to ya yadda wannan gaskiya wannan shine adalci mu muna girmama nasu ya kamata kuma kuma su yadda da namu yadda muka yadda da nasu to shi yasa Allah ta'ala malamai suka ce wannan aya tana nufin mu'minan su ake kira mu'minan su zo su imani da Annabi in suka yi ucukum kitlain min rahmatihi Allah zai ba ku riɓi biyu zai ba ku minti biyu zai ba ku kaso biyu zai ba ku hawa biyu daga rahmatsa rahmat farko saboda kun yi imani da Annabin ku wancan nabi kuma kun zo kun yi imani da Annabi Muhammad kun ga mutum ya ci tudu biyu kenan ko can ga imani da annabinsa bai rushe ba kuma ga imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kari akan wancan imani to haka sai ya samu abubuwa guda biyu wa yaj'alukum nuran kuma idan kuka yi haka Allah zai sanya muku haske shine alqur'ani inji malam sa'id ibn jubair daga abdullah dan abbas ko ya sanya muku hasken da za ku tafiya da shi akan sirati inji abu salih daga ibn abbas ko Allah ya sanya muku shari'a inji malam mujahid ko ya sanya muku imani inji malam sa'id ma'ana nuran tamshuna bihi haske ne da za ku tafiya da shi a rayuwarku ta duniya kuma ku je ku tafiya da shi a rayuwarku ta lahira wannan hasken Allah bai sa maka shi ba baka da haske amma lam yaj'alu Allahu lahu nuran fama lahu min nur wa yadkuru lakum kuma qali bayan ya ba ku lada ridi biyu ya sanya muku haske da za ku tafiya da shi a duniya da lahira sannan zai muku gafarar zunuban da kuka aikata baki daya wallahi ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah ya ji kanmu da mana gafara ya Allah ya alama ahlul kitabi domin kada ahlul kitabi su dauka ko su zaci cewa Allah ya kaddu su dauka Allah ya kadiruna ala shay'in min fadlillah cewa wato suna da iko akan wani abu daga falalan Allah subhanahu wa ta'ala su bayar kada su ga amma waɗancan waccan daraja su dauka cewa suna da iko su tsare ko su hana waccan daraja guda biyu da aka ba waɗanda suka imani wa annal fadl bi yadillah kuma haqiqa falala a hannun Allah take ya utihi man yasha yana bada ita akan wanda ya ga dama Allah ya sa mu cikin su wallahi zul fadl al azim wanda kuma suka ce wannan aya ma ba kan ahlul kitabu take magana ba akan musulmi take magana suka ce dalilin shine lokacin da aka saukar da aya da take cewa yutu ga ulaika yutuna ajrahum marratayn za a ga su lada ninki biyu kamar da cikin suratul qasas sai suka dinga ce mu'minai to ku ba za a ba ku lada biyu ba kenan mu ga na imani da annabin mu can ga kuma na ku mun yi tarayya kuma ga wani ƙari da ba ku da shi mu muna da shi to shi ya fi so kan da wannan aya domin a nuna cewa su ma musulmi suna da wato lada miki din shine aka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya kuma su imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ka aka ce ai da ma mun yi imani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu in an ce maka kai mai imani kai imani abin da ake nufi ka dawwama akai ka ci gaba da imaninka kada ka ja baya kuma ka ci gaba da neman ilimin imanin da kai yato kun ci laini zai ba ku minti biyu ko rufi biyu ko hawa biyu min rahmatihi daga rahmatsa ko ma yadda ya ba ahlul kitab din waje Allah kullurun tamshuna bihi yasa ya muku haske da za ku dinga tafiya da shi ranar alkiyama da kuma rayuwar ku ta duniya wa yaghfir lakum ya muku gafara wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah malaman suka ce ladin nan za'ida ce ai li ya'lama shine ma'anar sa dan malam fara yace wal arabu taj'alu la sila fi kulli kalamin dakhala fi akhirihi aw fi awwalihi jahdun duk maganar da farkonta akwai korewa ko karshenta akwai korewa to laraba sukan kara ladin nan sila ce ana kiran ta sila dan adab da qur'ani ba cewa za'ida sai a ce sila wato an kara abin nan kenan wato an karfafa maganar fa hadha ma ji'ila fi akhirihi jahdun wal ma'na li ya'lama ahlul kitab da ma'anar kitabu zam Allah ya kadirura ay allazina lam yu'minu bi muhammadin wanda ba su imani da annabi muhammad ya sai Allah ya kadirura ainahum la yaqdiruna ala shay'in ba su da iko akan wani abu daga falalan Allah ma'ana babu wani dan adami da ya isa ya hana falalan Allah ta iso gare ka kamar ko ba wanda ya isa in ba ta iso zai iso maka da ita idan Allah bai sa ka cikin wanda za ka samu falala ba to sai dai ka hakura ka roka a wajen Allah wannan kenan ana nuna mana duk mai san daraja ne mai ka a wajen Allah duk mai san daukaka ne ma a wajen Allah saboda haka yake cewa wal ma'ana la yaqdiru ay annahu la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ma'ana annahu ja'ala al ajrayn liman amana bi muhammadin Allah ya sanya lada bi ga waɗanda suka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama li ya'lama man la yu'min bihi domin wanda bai imani da annabi Muhammad ba ya san annahu la ajra lahu wa la nasiba min fadli fadlillah ba shi da lada ba shi da rabo a cikin falalan Allah duk wanda bai bi manzon Allah ba to ya barar da duniyar sa ya barar da lahirar sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya bi shi to ya zama arzikin duniya ya zama arzikin lahira wa anna al-fadl bi yadillahi yu'tihi man yasha fa ataahu al-mu'minina fa Allah bada ta mu'minai wannan shine talkhis qawl jabir fi ayatayni wadda ta wuce to Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin wadanda suke jin maganar sa su fahimta kuma su aiki Allah kuma ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mu zama da duniya lafiya abin da muka karanta a cikin wannan sura na ayi Allah ya ba mu ikon yi abinda muka karanta na abari Allah ya ba mu ikon bari abinda aka yi magana na falala Allah ya sa da rabon mu a ciki abinda aka yi magana na azaba Allah ya sa babu mu a ciki abinda aka faɗa na alkhairi Allah ya sa muna ciki Allah abinda aka faɗa na tsari na sharri Allah ya tsare mu Allah tabbata mana da alkhairi duniya da lahira assalamu alaikum
wasu tambayoyi ne da zai kamata amsa na'am wasu raguwar tambayoyi ne da suka rage baka samu amsa ba jami'a mun dauki guda biyu daga ciki tambaya na farko suka ce malam suna itikafi ne sai aka ce suna da test kuma halatta su bi gobe suna da test kuma halatta su bi da littafi kuma za su iya zuwa su yi test din sai su dawo itikafi
to da sun sa sharadi ne shine itikafi yake nan ka sa sharadi lokacin da zaka shigo Allah na yi niyyar itikafi amma idan lokacin test ina zo zan je na test na dawo kenan ka fita ba laifi tunda ka sa test din a cikin niyyarka amma idan ka fita to shikenan itikafi ya rushe sai ka je ka test dinka ka zo ka sake sabon lissafi na baya ya rushe kuma ana ruwanka bashi sai ka biya shi eh ya rushe
mala sai tambayarsu na biyu suka ce mai hala za ta iya rike cikakken alkur'ani
to wannan matsala mun dade muna tattauna ta dangane ga alkur'ani abinda ya fide cewa shi alkur'ani ya kamata a ce an tsarkake shi daga duk wani abu da akwai shubaha ko akwai sabani a kansa kada mutum ya dauki alkur'ani sai yana da alwala haka sahabban annabi suke akwai wata rana kamar yadda Sheikh Albani ya kawo ya inganta wani sahabi ya ba wa ɗansa ko almajirinsa rukun alkur'ani saboda haka sai ya miko masa sai ya ce ka taba gabanka ne ya ce to ba ni alkur'ani na ma'ana alwalaka ta ware saboda haka ba wajibi bane amma mutum lalle ya dinga daukan alkur'ani da alwala zai kara daraja a wajen Allah saboda haka to haka nan ita mai jinin al'ada abinda yasa aka yi mata sauki ba a yi wa mai janaba ba da sauran mutane saboda ita kaddara ne abinta da zuwansa da daukewarsa ba ta da ikon zuwa ba ta da ikon daukewa shi yasa malamai suka ce mace ta yi kokari ta koyi karatun alkur'ani da ka saboda lokacin al'ada idan al'ada ya zo sai ta dinga yin karatu da ka in ba al'ada kuma ta dinga daukar alkur'ani tana karantawa in ko zama lalle sai ta karanta wasu ayoyi ko wani bangare ko kuma tana da wani karatu da ta saba na musamman kamar a ce duk sati tana sauka ko duk wata tana yin sauka kuma gashi al'adan ta yana dauki sati guda to malamai suka ce ba za ta daina yin saukan saboda wannan ba sai ta dabi alkur'ani mai juzu'i kowace rana ta dinga daukar juzu'insa wannan tana karantawa
malam sai mai wannan tambaya yana cewa malam ko ya halatta yi wato zakan fiddakai zakatun fidir kenan da rikakken gari kamar alkawa malam ya ce ko ya halatta a yi zakatun fidir da garin alkawa ko kuma dai rikakken gari ko dole sai da hatsi
ka nika ai ka kyauta dama fa nikan za a kai ko in mutum ya nika ya baka inda ba lada cewa ya ba ai ya kyauta ma so da aka kaba da nikakke ma ka rage wa talaka wahala inda ya cika kwana to sai dai kwana nikakke kwano nawa ne kwana nikakke zai bada wancan ai ka gan aka cika nikakke kwano guda ai aka wajen ma kwano da rabi idan an nika ana cire abubuwa da dama so da aka in ka bada nikakke ka kyauta
malam wannan tambaya yana cewa shi yana sana'ar hannu ne to akwai wasu idan sun kawo aikin to aka rubuta musu receipt ne na aikin da aka yi yace to da an rubuta sai su ce dan kara wani abu akai ya ba su yace to laifin nasa ne ko kuma na su wadanda suke cin kuɗin
nasa ne ai yadda mutum ya baka haka zaka rubuta dan receipt alama ce ta kai mutum ne ya mutum zai sai abu naira 10 kuma yace ka sa 20 maukaci ne kai in rigima ta tashi kuma aka je kotu kuma dole ka biya abin da ke kan rasu sai da aka babu ruwanka wata rana ta bazuwa na sai fanka a wajen wani sai ce wai nawa za a sa nace nawa na siya ka wuce ka na siya da kaina sai an samu wani abu daban kuma yace ai na haka ake yi mutum ai to shi aka yi to sai sai a kara nace to ni na aiko kaina samun yadda na siya kaga wannan ai matsala ce bi sabilillahi a ce rasu ba zama ƙarya idan duk rasu din da aka kama iska ne kenan batun cewa wani za a kara su duk magana banza ce kenan tunda rasu din yadda kake so wani ma take a bashi blank haka a bashi kawai rasu din shi zai ya rubuta abin da yake so kuma wai saboda a samu customer sai a bashi hakan ya je yi tsakani da Allah wannan ba dabi'a ce ta musulunci ba kuma wannan abun hatsarin sa yana da yawa dan zai iya rubuta al'umma gaba ɗaya komai yake na zo ba gaskiya ba saboda haka yadda mutum ya baka haka zaka rubuta masa in ba bukatar rasu ya hakura amma in dai da rasu ka rubuta yadda aka siya kada ka hada kai ai ha'inci a cuci wani da kai
Allah sai mai wannan tambaya yana cewa menene falalar hada sahu a sallah kuma ko akwai laifi idan ba hadan ba
hada sahu muhimmin lamari ne a cikin sallah hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku hada sahun ku ko Allah ya raba tsakanin zukatanku mutusawwinna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum wa firatin baina qulubikum ku hada sahun ku Allah ya raba tsakanin zuciyanku ko tsakanin fuskokinku yana cewa tarasu suddu al-khalala safun awwal fal awwal innahu min tamami as-salati wa min iqamatiha daka dinga daidaita sahu yana daga cikin muhimman lamura a cikin addinin kasashen Laraba suna ba san muhimmancin sahu ba in kaje kasashen Laraba zaka ko ina ka shiga masallatun su ko yana musu sun to in ka ce musu yana bakake su ma tsakanin su ba su hada sosai sai da haka in kana son hada sahu ma a Najeriya ne muke kwatanta hada sahu amma kasashen Laraba sam sun san hada sahu ba sun dauki abin da sakaci sosai sosai sai kaji ana hada sosai sai irin dalibai haka waɗanda sun yi karatu to su ne wannan sun kuma wani ma sai ya daddaure kafarka tukunna ya matse ta tukunna ya matse ka yadda kamar zai karya maka dan yatsa wani ya guduwin hadawa wani kuma ya guduwin rabawa to dai matsakaicin lamura shine wanda Allah ya yarda shi
Allah ya saka da alkhairi sai adoye
akwai kudi naira 100,000 da atamfa tunmi 10 shadda yaji 60 daga yan Kano Jigawa Conservative Forum suka ce a sa su su marayu ai musu addu'a lalle Kano Jigawa kun yi yunkuri wata mata 2,000 daga wani dan uwa yace a sa su su marayu ayi wa wansa da ya rasu addu'a wata 1,000 daga wani dan uwa a sa su su marayu ai musu addu'a hula zanna sabuwa daga wani uwa yace a ba wa Allah rahma ya sa a kansa ayi masa addu'a Allah ya bashi karatu alqur'ani irin nasa ko fiye da nasa 1,500 daga wata yar uwa ayi mata addu'a Allah ya shirye mata da yaronta naira 1,000 daga wata uwa ayi mata addu'a 1,100 daga majalisar kankwana majalisar kankwana sun aiko 1,100 ayi musu addu'a su ayi majalisar kankwana wata kwanar wace nanan waje naira 1,000 daga wani dan uwa aiwa mahaifiyarsa addu'a Allah ya gafarta musu kudi naira 700 da alqur'ani daga wani bawan Allah ayi masa addu'a naira 500 sau 7 naira 500 sau 7 daga bayin Allah masu bukatu daban-daban ayi musu addu'a nawa kenan naira 500 sau 7 200 naira 200 sau 10 naira 200 sau 10 nawa kenan 200 ya aka haka daga wasu masu bukatu da wanda ba a yi musu addu'a haka kuma akwai kayayyaki sutura da sabulai da sauran su ga sunan tili wanda jama'a suka su turo suka ce da a saka a cikin asusun marayu da masu karban addinin musulunci a ci gaba da musu addu'a akan bukatun su suna tawassuli zuwa ga Allah Allah ya biya musu to duk wanda ya turo da wanda bai da halin turowa ma yake nema addu'a ko ta ma bai Allah ta aiko da lemo haka katan guda tace akai marayu a sa ai mata addu'a to duk kowa Allah ya biya masa bukatun su ta alheri Allahumma na nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan wahdaka la sharika laka al mannan ya badi as samawati wal ard يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك